dama dai tun farkon damunar bana ƴan bindigan yankin birnin Gwari suka aikewa da manoma buƙatar ganin sun zauna zaman sulhu kafin su noma. Sai kuma shugaban ƙungiyar al'umar yankin na birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasayi ya ce har yanzu fa manoman yankin suna cikin damuwa.
Halin da ake ciki yanzu musamman idan ka ɗauki yankuna da dama, har yanzu akwai wa'inda ba sa da daman da za su je gonakinsa. Ko a wannan satin sun bi manoma a wannan yankin inda suka je suka kashe mutum biyu a gonaki, to a kuma cikin wannan satin sun je sun ɗauki mutane a maraban Ajarashi. Yau kwana uku kenan a gonakinsu.
Ina makomar noma kenan?
A yi makomar noma a wannan yanki na ƙaramar hukumar birnin Gwari akwai matsala sosai, domin in dai gona ta wuce kilomita ɗaya daga cikin garin birnin Gwari, ina mai tabbatar maka babu wanda yake da daman da zai je wannan gona kai tsaye. Saboda haka kashi 70 cikin 100 bana ba a noma wa'innan gonaki ba.
Maganar matsalar tsaro a yankin birnin Gwari dai yana cikin manyan matsalolin da masana harkokin tsaro ke ganin akwai buƙatar sauya salo. Manjuwe hashin kuma ritaya na da ra'ayin cewa dole ne jami'an tsaro su ɗauki wasu sabbin matakai.
Bangaren birnin Gwari kusan sojoji suna bakin ƙoƙarinsu, don yanzu zaka ga zango-zango an zuba sojoji. Amma abin da nake so mu duba mu gani shine tsarin tsaron da ake bukata a wannan gurin ba na zuwa a girka sojoji bane a wuri ɗaya, saboda 'yan bindigan nan in sun san ga zangon da mai tsaro yake za su kauce su bullet wani wuri. Yana buƙatar hada sintiri, kuma sintirin nan ba na ƙananan sojoji ba, da makaman sosai hada helicopter da sauran jiragen yaƙi. Haka sannan ba a tinkara su tinkara ta bai daya. Sai da 'yan bindiga ne suka fahimci ka kawo sojoji zamfara, sai su tsiyaye sai su dawo birnin Gwari, saboda sun san anan baka kawo soja ba. In ka gama da sai da zaka bari sai su saki komawa can, saboda haka dole ai aiki na bai daya, ai coordinating din wannan aiki.
Amma akwai sojojin da za a haka kasar?
Akwai su, amma babu su. Ai akwai arziki da za a iya daukar sojojin da za su yi haka. Akwai yara matasa da yawa inda suke suna da niyya su shiga wannan aiki, amma ba a ba su dama ba.
Duk da rashin tabbas na sulhu da manoma kan yi da 'yan bindiga, dai wasu manoman yankin birnin Gwari sun riga sun yi wannan sulhu. Sai dai kuma shugaban ƙungiyar al'umar yankin birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasayi ya ce sulhun bai haifar da ɗa mai ido ba.
Wannan yarjejeniya su karan kansu al'umman da suke wannan yankin suna da na sani, saboda duk yankunan da aka yi wannan yarjejeniya da wa'innan 'yan ta'adda, a halin yanzu a gonaki in za ka tafi gonanka za su tare ka, su caje ka, in mashin ne za su anshe, waya ne su anshe, kuma akan samu matsala na kisan. Saboda ko a wannan satin sun shiga wani unguwa da ake ce ma unguwan bawa, inda sun ɗauki mutane da dama akalla mutum 30, sannan kuma sun halbe mutane akalla mutum 4, wanda ɗaya ma yanzu haka yana nan Kaduna.
Barazanar 'yan bindiga da manoma da sauran al'umomi dai na cikin jerin manyan matsalolin tsaron da wasu ke ganin ka iya haifar da yunwa da kuma ƙarancin abinci, idan dai ba kuma mahukunta sun gaggauta ɗaukan wasu matakai ba. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.